إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi wanda muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan majalisi mai albarka na masallacin cikin asibitin FMC na garin Azare a jihar Bauchi wannan za ta zama halka ta 25 a yammacin nan na juma'a 22 ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yana da shekara 1445 wanda yake daidai da 8 ga watan 9 shekara ta 2023 halka ta nawa 29 ce ba okay ba 25 ba ko halka ta 29 kenan na'am halka ta 29 an samu akasi wannan ita ce halka ta 29 in ba amince ba a makon da ya gabata mun shiga bayani kan hilful fudul mun yi bayani akan abin da ake nufi da hilful fudul yarjejeniya da wasu kabilu na Qurayshawa suka kulla wanda take kunshe da rantsuwa wajen taimakawa masu rauni a yayin da aka danne musu haƙƙoƙinsu aka zalunce su wannan hilful fudul wannan yarjejeniya mun yi bayani dangane da lokacin da ta auku sannan kuma mun yi bayani kan muhimmancinta abinda za mu duba karkashin wannan unwani hilful fudul a wannan yammaci abubuwa ne guda uku abu na farko abin da ya sabbaba wannan yarjejeniya abu na biyu ya yarjejeniyar ta gudana sa'annan kuma abu na uku menene fa'idojin wannan yarjejeniya ta hilful fudul abin da ya sabbaba wannan yarjejeniya duk da mawallafin wannan littafi na nurul yaqin bai kawo ba kawai ya kawo bayanin ne a takaice to kuma akwai buƙatar mu duba abin da ya sabbaba yarjejeniyar zai ƙara fito mana da wannan yarjejeniyar sosai garin Makka tun lokacin da ta zama gari har kawo yau yanzu da nake maganan nan gari ne wanda yake amintaccen gari Allah madaukakin sarki ya amintar da garin Makka sakamakon addu'ar annabinsa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yaje ya aje matarsa Hajara da ɗansa Isma'ila a gurbin da ɗakin Ka'aba da Safa da Marwa suke a yanzu ya roki Allah subhanahu wata'ala ya sanya garin Makka ya zama amintaccen gari mun san kuma addu'o'in annabawa karɓaɓɓu ne gurin Allah subhanahu wata'ala rabbana inni askantu min dhurriyyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون kaga nan ya roka musu Allah ya azurta sannan a wani guri yace waja'al hadha balada a wani guri waja'al hadhal balada amina ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce wajnubni wa baniya an na'budal asnam ni da ɗana ka nisantar da mu daga bautan guma kaga annabi Ibrahim ya roka garin Makka aminci Allah ya sanya garin Makka ya zama gari wanda yake amintacce to tun daga wannan lokaci har yanzu da nake maganan nan Allah ya sanya garin Makka ya zamanto amintaccen gari to a lokacin jahiliya gabanin zuwan musulunci mun san garin Makka santa ne na Larabawa duk inda Balarabe yake yana ji da garin Makka me yasa saboda samuwar ɗakin Ka'aba a garin Makka samuwar Safa da Marwa a garin Makka samuwar Arfa da Mina da Zamarat guraren jifa da Muzdalifa Larabawa suna aikin haji to wannan yasa suke ganin girman garin Makka to doriya kan wannan kuma sun dauki garin Makka gari ne wanda yake amintaccen gari gari ne wanda babu fashi da makami gari ne wanda babu yankan aljihu babu ha'inci babu zambo babu kowan nai babu yaudara duk inda Balarabe yake ya bada wannan aman nan wa garin Makka to akan samu daga cikin Larabawa wanda zai zama mai rauni ya dauko hadasa ta kasuwanci ya shigo da ita garin Makka yana tinkaho cewar garin Makka gari ne amintacce ya zo ya yi kasuwancin sai fita to yau da gobe da mutanen banza suka yawaita sai aka wayi gari yana da wahala mutum ya shigo garin Makka ya fita salin alin sai an yaudare shi ko an hadince shi wannan duka gabanin zuwan musulunci mutum idan ya shigo garin Makka yana tinkaho cewa gari ne wanda yake amintacce idan ba mai karfi bane ma'ana mai karfi in kabilarsa ba mai fada a ji bace in kabilarsa ba mai buwaya bace to zai wahala ya shigo ya fita lami lafiya dole za a yaudare shi ko kuma a hadince shi ko kuma a ci bashinsa da gangan a kibiyan bashin wani lokaci a wulakanta shi to sai zama irin waɗannan ɗabi'u sun watsu cikin garin Makka sun zama ruwan dare a wancan lokaci wacce shekara ce muka yi bayani muka ce shekara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nawa lokacin da wannan yaki wannan yarjejeniya ya kullu yace wa inda ruju'i quraish min harbil fijari تداعوا لحلف الفضول فتم في دار عبد الله بن جدعان التيمي احد رؤساء قريش وكان المتحالفون بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف وبني اسد بن عبد العزى وبني زهره بن كلاب تو يوشي aka kammala yakin harbul hijar shekara ta 20 bayan hadisar giwaye kenan annabi yana dan shekara 20 ko gabanin yi wa annabi wahayi da shekara 20 yana dan shekara 20 wannan yarjejeniya ta kullu to sai zamanto a daidai wannan lokaci annabi yana dan shekara 20 waɗannan abubuwa sun yawaita cikin garin Makka ana kowan nai za a haɗinci mutum a yaudari mutum ya shigo da hajarsa ta kasuwanci a ya siyar ya ci riba a ci bashin dukiyar tasa kuma sai a kibiyansa abun sai ya zama ya watsu ya zama ruwan dare to wannan ya ja hankalin wasu daga cikin madaukaka cikin Qurayshawa kan cewa ya kamata su sama wannan al'amari iyaka su sa masa iyaka su kokarin hanawa to sai aka yi gamo da katar wata hadisa ta faru wacce ta ja hankalinsu dama a tunaninsu suna ganin cewar bai kamata a ce irin waɗannan miyagun abubuwa suna faruwa a garin Makka saboda su kashe ne a gare su sannan kuma bata suna ne ga su Quraishawa a ce a cikin su ne dan kabilar su ne suke ha'inci suke yaudara suke 419 to wannan da yawa daga cikin musamman baffanin annabi abun ya ja hankalin su akwai Zubair bin Abdul Muttalib abun yana ci masa tuwo a kwarya shine dan Abdul Muttalib na farko yayan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam to abun yana damun su to sai wani abu ya faru wanda ya zaburar da su ya yunkurar da su ya ankarar da su yasa su cewa dole fa yanzu su dauki mataki kan waɗannan miyagun ɗabi'u abun da ya faru shine wani mutum dan kasar Yemen ya shigo garin Makka da kasuwancin sa daga kabilar Zabit da kabilar Banu Zabit ya shigo da kasar Yemen da hajjarsa ta kasuwanci da kabilar Banu Zabit da yazo yayi kasuwancin sa ya ci riba kuma yazo da zummar ma zai yi umra tunda ai gabanin zuwan musulunci suna aikin hajji suna umra to kafin ya fara umran yana sanye da ihramin sa sai wani madaukaki cikin mutan Makka da ake ce masa Al-As bin Wa'il As-Sahmi sai yazo ya samu wannan mutumi dan kasar Yemen sai ya kwace masa dukiyar tasa gaba daya saboda shi wannan Al-As bin Wa'il As-Sahmi dan Makka ne kuma ba Quraishi shi kuma wannan mutumi dan Yemen ne baya tare da yan kabilar sa balle su taimaka masa wajen kwace wannan dukiyar tasa to shi kuma wannan ba Quraishin ya san yana cikin gatan sa tunda yana tare da dangin sa da ɗan uwansa ya kwace dukiya sai ya tafi abun sa wannan mutumi dan Yemen sai ya shiga cikin zulumi ya shiga cikin bakin ciki da tashin hankali ya rasa me ke masa dadi umran ma sai ya kasa yi saboda yanzu an guzurin sa yana cikin wannan dukiyar an kwace ba guzuri babu a uwar kuɗi da yazo yayi kasuwanci ballantana riba da an kwace to sai shiga cikin matsanancin yanayi to sai yayi wani tunani cewar abin da ya kamata yayi ya hau kan wani katon dutse da ake kiransa Jabalu Abi Qubay ya rera waka ya nemi agaji da taimakon Quraishawa ya san matukar suka ji ya nemi agajin su ba za su yi kunnan uwar shegu da shi ba in ko suka yi kunnan uwar shegu da shi sun yi wa kansu tanti wannan dabara sai ta zo masa to shine yayi maza sai ya dale kan dutse dama idan mutum yana so ya sanar da wata sanarwa da yake so galibi mutan garin Makka su ji to ya hau kan dutse muryar tasa za ta fi watsuwa ta je guraren da baya tsammani to shine ya hau kan wannan dutse ya rera wasu baitoci guda uku wanda waɗannan baitoci da ya rera sun ja hankalin Quraishawa ya ce ya ala fihrin la mazlumun bida'atuhu bi batni makkata na'id dari wan nafar wa muhrimin ash'afin lam yaqdi umratahu ya lar rijali wa bayna al hijri wal hajar inna al harama liman tammat makarimuhu wala harama li thawbil fajir al ghadab wadannan sune baitocin da ya rera yana neman agajin mutan Makka yace ya ala fihrin ya ku zurriyar fihr suwa zurriyar fihr Quraishawa saboda fihr din shine Quraish fihr shine Quraish idan kana lissafo nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam fihr shine kakan annabi na goma kuma shine Quraish sunan sa Quraish amma an fi sanin sa da fihr Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Fihr kakan annabi na goma shine Quraish kenan duk wanda ke dangantuwa zuwa gare shi ba Quraishi amma wanda bai dangantu zuwa ga Fihr ba Quraishi ba to a nan gurin ya da hankalin Quraisha kuma su ne ɗan Makka su suke zaune a garin Makka ya ce ya ala fihirin ma'ana ya ku Quraishawa la mazlumin bida'atuhu ga wani wanda aka zalunta a kan dukiyarsa an masa babaki ne an danne masa haƙƙinsa an kwace masa dukiyarsa da uwar kuɗin da guzurinsa da ribar da ya ci duk an kwashe an tafi da shi abun mamaki bi batni makka makkata a cikin tsakiyar makka na'id dari wan nafari shi ko yana nesa da garin sa ma'ana shi din fa ba dan makka bane ya shigo ne to me zai sa a masa wannan abun a matsayin sa na bako gashi kuma yanda suke ganin girman bako shine na'id dari wanda yake nesa garin sa yake nesa shi ba dan makka bane wan nafari kuma ɗan kabilun sa ma suna nesa da ma suna kusa ne za a ce wata kin za su iya kwata masa to shi fa yanzu ba shi da wata gata garin sa nesa ne da makka sannan kuma har ila yau dangin sa da ɗan kabilar sa nesa suke da makka tunda ɗan yaman yace wa muhrimin ash'atin lam yaqdi umratuh har ila yau kuma fa wani abin takaici yana cikin fa ihrami kun san wanda zai zo ya girmama ɗakin Ka'aba Quraisha suna ba shi kima to shi ya zo da nufin girmama ɗakin Ka'aba yana cikin ihrami lam yaqdi umratuhu bai riga yayi umrar sa ba yana cikin wannan ibada mai girma da Quraisha suke girmama ta kuma a zo a ha'ince shi irin wannan ha'inci kaga wannan duk abu ne da zai taba zuciya yace ya lar rijali ya ku mazaje ku kawo min doki ku kawo min taimako ya ku Quraishawa wa bainal hijri wal hajar da wadanda suke tsakanin hadarul aswad da dakin Ka'aba ku kawo dauki ma wannan wanda aka danne wa haƙƙin sa aka zalunce shi yace innal harama liman tammat makarim ai ana girmama wanda ya zama mai karamci ne wanda karamcin sa ya cika ya kai ya kawo wannan shi ake girmamawa girmamawa wala harama li thawbil fajir al ghadir wanda yake fajiri mai ha'inci da karya alkawari wannan babu girmamawa tare da shi to waɗannan waƙoƙi da ya rera wanda ya fara ankara shine babban annabi da muka yi bayani dazu shine Zubair ibn Abdul Muttalib take sai ya tashi sai ya je samu ƴan kabilar sa kabilar Banu Hashim yace wannan mutumi bai kamata mu bar shi haka ba ya kamata mu dauki mataki suka ce eh lallai ka zo da shawara take sai suka tafi gidan Abdullahi ibn Jud'an Abdullahi ibn Jud'an kuma kamar yadda muka karanta takaitaccen bayani kansa yana cikin madaukaka cikin Quraishawa mutum ne mai karamci mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai sadar da zumunta mutum ne mai ciyar da abinci yakan yanka rago mai kullun a gidansa a girka abincin da kusan mutum 100 da su ci Quraishawa ana cincirundo a gidansa a ci a koshi a sha a koshi kuma yana alfahari da haka kullun kuma yana cikin mushrikan da suka kaurace wa shan giya ya sha giya a farko-farkon al'amari daga ƙarshe kuma ya ƙaurace wa shan giya ne dalilin da ya sa ƙaurace wa shan giya wata rana ya sha giya suna zaune a Andiya gurin da Quraisha suka saba haɗuwa suna tattaunawa da daddare sai farin wata hakan nan ya hasko to saboda yana cikin maye sai dinga kai sura wai zai tafi hasken farin wata sai kai sura da ƙarfi wai zai tafi hasken farin wata lokacin da mayen ya sake shi sai ake bashi labari ana masa dariya to wannan abun ya kona masa zuciya sai ce to shi daga yau in dai wannan shine abun da giya zai jefa mutum ciki mutum ya sha giya hankalinsa ya tafi ya dinga abun da sirkansa ma za su masa dariya to shi daga yau ya haramta kansa shan giya to tun daga nan bai sake shan giya ba har ya koma ga Allah mutum ne mai sadar da zumunta mutum ne mai kyauta mutum ne mai ciyarwa mutum ne mai girmama bako mai ziyara to shi yasa bayan zuwan musulunci Aisha Allah ya dada ita sai take cewa annabi Ibnu Jud'an ya kasance mutumin kirki lokacin jahiliya gabanin a aiko ka yana sadar da zumunta yana ciyarwa yana kaza yana kaza yana kaza shin abubuwan da yayi za su amfane shi annabi ya ce ba za su amfane shi ba saboda daidai da rana ɗaya bai taba cewa rabbi gifirli dhanbi yawmiddin bai taba cewa ya ubangiji ka gafarta min zunubi na ranar tashin kiyama ba ma'ana ai wanda zai faɗa ka wane ne musulmi ka kenan bai zama musulmi ba saboda haka ba zai amfane shi ba kenan da aikin da wanda ba musulmi zai yi ba na alkhairi ba zai taba amfanarsa ba a lahirarsa to shine shi wannan babba na annabi ya samu ƴan kabilarsa Banu Hashim aka tafi gidan Abdullah ibn Jud'an aka hadu da kabilar Banu Asad kabilar mata annabi kenan Khadija da kabilar Banu Zuhura kabilar mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam da kabilar Banu Tay kabilu guda biyar suka hada kawunan su a tsaye suka kulle yarjejeniya yarjejeniyar da take kunshe da rantsuwa cewa ba za su yadda a zalunci wannan dan Yaman din ba dukiyarsa da aka kwace sai sun je sun kwato masa dukiyarsa sun dawo masa da abunsa sannan kuma daga yau sun kulle yarjejeniya tsakanin su duk wanda aka kwace masa haƙƙinsa za su je su kwato masa haƙƙinsa su dawo masa da abunsa to sai suka hada a gidan Abdullah ibn Jad'an ya girka musu abinci ya yanka musu dabbobi suka ci suka sha suka yi hani'an sannan suka kulla wannan yarjejeniya to mun ji sababin da yasa wannan yarjejeniya aka kulla ta to yaya suka yi suka kulla yarjejeniyar mun yi ishara kan wani daga cikin sashen yadda suka yi suka kulla yarjejeniyar suka ce ku zo mu hada kawunan mu hada karfi da karfe cikin garin Makka duk wanda aka danne shi duk wanda aka kwace masa haƙƙin sa duk wanda aka masa babakire sai mun kwato masa haƙƙin sa mun dawo masa da kayan sa to sai suka je gurin Zamzam suka debi ruwan Zamzam suka zuba a baho sai suka ce a je da ruwan Zamzam din da yake lokacin jahiliya ne ba lokacin musulunci ba a je da ruwan Zamzam din a samu ɗaya daga cikin katangun ɗakin Ka'aba a wanke da ruwan Zamzam din idan an wanke ruwan da ya zuba wanda ya wanke jikin katangar ɗakin Ka'aban a taro a kawo musu shine aka cika baho da ruwan Zamzam aka je aka wanke wani sashe na katanga cikin katangun ɗakin Ka'aba kusuran ɗakin Ka'aba guda hudu sai aka kawo musu wannan ruwan da aka kawo musu sai suka sha wannan ruwan to anan sun kulla yarjejeniya tsakanin su tsakanin waɗannan kabilu guda biyar cewa wannan haƙƙi da aka tauye ma wannan bayamane dan Yaman din za su je su kwato masa abunsa tashi take suka tashi suka dauki takubba da makamai suka tafi gurin wannan mutumi da ya cuci wannan dan Yaman din wanda ake kiransa Al-As bin Wa'il As-Sahmi suka ce ina dukiyar wannan dan Yaman da ka karba yana ganin su sai ya tsorata sai ce a dama wasa nake masa wasa nake masa shi bai san wasa bane ai mu mun saba muna wasa suka ce to ba a wasa da dukiya kawo hannun sa na rawa ya danka musu suka karbi dukiya suka je suka samu dan Yaman suka bashi abunsa suka ce kwantar da hankalinka yi umranka kai abin da kake so ran da kaga dama ka fita ka koma garinku ba mai cin zarafinka ba mai danne maka haƙƙinka ya ta musu godiya suna ce ba buƙatar godiya dama wannan wajibin ne to shine tun daga nan suka shelanta cikin garin Makka cewa duk wani wanda ya sake danne ma wani haƙƙin sa sai sun sa kafan wando ɗaya da shi sawa'un wanda za a danne wa haƙƙin dan cikin Makka ne ba Quraishi ko dan wajen Makka ba Quraishi ba ko da daga wajen Makka ne ko da ba dan kabilar Quraishi bane duk wanda yayi kokarin danne masa haƙƙin sa ko zalunta sa ko cutar da shi to za su sa kafar wando ɗaya da shi wannan bayamane sai ta musu godiya yayi umrarsa ya kama hanya ya koma yankin sa kasar Yaman to wannan kyakkyawar dabi'a ce da larabawan Makka gabanin zuwan musulunci suka kasance suna tafiya a kai wanda lokacin da musulunci ya zo sai karfafi wannan dabi'ar tasu shi yasa a nan gurin mai littafin nurul yakin ya ce wa zalika li annahu alaihi salatu wassalam mab'uthun bi makarimil akhlaq me yasa annabi yayi tarayya da quraishawan Makka wajen wannan yarjejeniya saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam mab'uthun bi makarimil akhlaq an aiko shi da halaye waɗanda suke na karamci halaye na girma da girmamawa aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da su wa hadha minha wannan na daga cikin hali na girma da girmamawa da karamci taimakawa mai rauni wanda za a danne masa haƙƙinsa in har kana da iko to ka taimaka masa wannan hali ne na girma hali ne na girmamawa hali ne na karamci to shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi tarayya da quraishawan makka wajen kulla wannan yarjejeniya saboda abin da suka kulla yarjejeniya akai abu ne wanda yake mai girman gaske a musulunci sai yace waqad aqarra dinul islami katiran minha addinin musulunci da yawa daga cikin kyawawan dabi'u da jahiliya suka kasance suna aikata gabanin aiko annabi musulunci da yazo ya tabbatar da yawa daga cikin su wannan yana daga ciki na kwacewa na taimakawa wanda yake mai rauni a yayin da aka kwace masa dukiyarsa ko aka danne masa haƙƙinsa daga ciki akwai girmama bako girmama bako kabila kabilun quraishawa sun kasance yana da wahala bako yazo wa mutum yayi ko uhu da shi kai suna gama abun kunya ne bako yazo maka baka karrama shi ba baka girmama shi ba koda baka da abinci a gidanka mutum zai iya zuwa yayi bashi bashin da sai ya shekara yana biya in ba amince ba lokacin da ciyar da alhazai mun yi bayani lokacin da ciyar da alhazai da shayar da su ya dawo hannun babban annabi Abu Talib shi kuma a lokacin talaka ne ba shi da abun hannunsa me yasa suka dauki ka'idar dole su ciyar da alhazai su shayar da su saboda sun dauki alhazai baki ne kuma bako dole a masa goma ta arziki dabi'ar da suka tafi akan ta kenan Abu Talib ba shi da abin da zai ciyar da alhazai ya shayar da su iyalansa ma da kare ke ciyar da su sai gashi dubban mutane za su shigo aikin hajji kuma shi aka tsura wa nauyin ciyar da su da shayar da su to ya kake ga al'amarin zai kasance to sai dai ranci kudi mai tarin yawa gurin dan uwansa Al-Abbas Al-Abbas bin Abdul Muttalib sai ciyar da alhazai da shayar da su yayi haka har sau kuma duk da karo na farko da karo na biyu duk bai iya ya biya ba to shine a karo na biyu da yazo ƙara neman bashi din in ba amince ba mun yi wannan bayani sai Abbas ya sa masa ka'ida ya sa masa sharadi cewa zan dauka in baka gashi kuma na bara ma baka biya ba ka zo karba bana ma to sharadin da zan sa ma shine in har Allah ya kai mu badi shekara ta uku kenan baka iya ka biya ni bashin shekaru biyu ba to dole ka fansar mun da bashin da nake binka wannan ciyar da alhazan da shayar da su tunda ni ina da dukiya ni zan iya ya ce ya yarda ya dauki bashin kudi ya bashi yayi hidima wa alhazai yana cikin murna su duk lokacin da suka yi hidima wa bako murna suke suna nishadi suna walwala suna ganin hakan wani abun alfahari ne a gurin su to shekara ta uku da ta kewayo Abu Talib bai samu daman biyan bashin shekaru biyu da suka gabata ba kawai sai mika ciyar da alhazai da shayar da su hannun Al-Abbas babban annabi ya fansar masa da bashin shekara biyu da yake binsa to sai aka wayi gari yanzu ciyar da alhazai da shayar da su ya koma hannun babban annabi Al-Abbas ya ci gaba da ya har zuwa lokacin da musulunci ya zo to kaga wannan kyakkyawar dabi'a ce wacce larabawa suka kasance suna tafiya a kanta wadda da musulunci ya zo sai ya karfafe ta ya ƙara mata ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baifahu duk wanda yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya karrama bakonsa kaga dabi'a ce kyakkyawa da larabawa na makka mushrikai suke tafiya akai na karrama bako musulunci da yazo sai karfafe shi har ma annabi ya nuna na daga cikin alamuna imanin mutum ingancin imanin mutum ya zamanto yana girmama bakonsa yau kuma tsoron bakon ma ake yi ana ga watakil zai iya cutar da kai ko a lafiyar ka ko cutar da wani cikin iyalanka Allah ya shiryar da mu abu na biyu ko mu ce abu na uku wanne ne na farko wanne ne abu na farko kyakkyawan abu da quraishawa suka kasance suna tafiya akai musulunci da yazo ya karfafe shi yanzu mun ambaci na biyu ko girmama bako to wanne ne na farko na shine ban ji ba okay wannan zai zama na uku kenan na farkon ba shine ilful fudul ba ba shine topic din mu ba ko taimakawa mai rauni ko shine na farko tunda annabi yayi tarayya da su na biyu kuma girmama bako na uku kuma girmama harami haramin makka da kuma dakin ka'aba gaba daya kaga wannan dabi'a ce da laraba suke tafiya akai gabanin zuwan musulunci da musulunci yazo sai karfafu wannan sai kuma abu na hudu ciyarwa ko hidimawa dakin ka'aba yin hidimawa dakin ka'aba tunda suna hidima dakin ka'aba tun zamanin jahiliya musulunci da yazo sai karfafu wannan za a yi wa dakin ka'aba riga za a share area dakin ka'aba a goge kuma har yanzu ana ta yi kuma wannan tun zamanin jahiliya ake to sai abu na biyar shine cika alƙawari mutane ne masu cika alƙawari yana da kyau yana da wahala su yi alƙawari basu cika alƙawarin ba shi yasa anan gurin yace mana waqad aqarra dinul islami kathiran minha da yawa daga cikin kyawawan ɗabi'u da larabawan makka suka kasance suna tafiya akai addinin musulunci da yazo ya tabbatar da yawa daga cikin su yurshiduka ila hadha abinda ne zai nusar da kai zuwa ga hakan qauluhu alaihi salatu wassalam fadin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq wannan hadisi Imam al-Bazzar ya fidda shi cikin musnad dinsa annabi yace an aiko ni dan in cika halayya waɗanda suke na karamci wato kyawawan halayya yazo cikin hadisin da aka samo daga Abu Huraira daga Zaid dan Aslam wanda Abdul Razzaq ya fitar cikin musannaf dinsa Ibn Abi Shayba ya fitar cikin musannaf dinsa Ahmad ya fitar cikin musnad dinsa annabi yace inna ma bu'ithu li utammima salihal akhlaqi annabi yace ai kawai an aiko ni ne dan in cika kyawawan halaye kyawawan dabi'u kenan kyawawan halaye da kyawawan dabi'u ba su gama cika ba sai da aka aiko annabi sun gama cika ne tare da aiko annabi kenan wannan zai nuna mana da al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta annabi kyawawan dabi'u ba su gama kammaluwa a cikin su ba tare da aiko annabi ne kyawawan dabi'u suka kammalu suka ciku a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa mutun ya zama mai kyakkyawan dabi'a mai kyakkyawan hali wannan ba karamin abu bane gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda annabi ya ce an aiko shi dan ya cika su kenan ana so in zaka mu'amalanci mutane ka mu'amalance su da mu'amala wacce take kyakkyawa wannan wasiya ce ta annabi wa khaliqin nasa bi khulqin hasani ka mu'amalanci mutane da mu'amala wacce take kyakkyawa saboda ne wannan al'ummar al'umma ce da take da cikakken mu'amala kammalalliyar mu'amala sabanin sauran al'ummu da suka gabaci wannan al'umma kenan yanzu idan ka samu mutum a cikin wannan al'umma da yake da mummunan tabi'a ko ba shi da kyakkyawar mu'amala sai ka ce ya sabawa manufofi na wannan al'umma din ya sabawa manufofi na wannan al'umma din saboda daga cikin manufofi ta wannan al'umma an aiko annabi ya cika kyawawan halaye sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace wa qadda abi hadha alhadithi kathiruna fa unsib bayan sun kulla wannan yarjejeniya Quraishawan Makka yace wa qadda abi hadha alhalifi da yawa daga cikin mutane sun yi kira zuwa ga wannan yarjejeniya ko kuma sun yi kira ga waɗanda suka kulla wannan yarjejeniya fa unsifu aka zo aka taimaka musu aka musu adalci kenan bayan an kwato mu wannan dan Yaman din haƙƙinsa an samu mutane da yawa da aka yi kokarin danne musu haƙƙinsu ko kuma yi musu babake ne suka yi kururuwa suka nemi dauki aka zo aka agaza musu da yawa an samu irin wannan ya faru cikin garin Makka to wannan sai ya tsaida duk wani aiki da za a yi na danniya ko babake ne ko almundahana ko ha'inci ko yaudara a cikin garin Makka ko fashi da makami ko yankan aljihu wannan aiki na waɗannan kabilu da suka kulla yarjejeniya sai ya tsaida waɗannan abubuwa babban misali da za mu ɗauka kwaya ɗaya a wannan gaba ɗin Imam Suhaili ya kawo shi cikin littafinsa Ar-Raudul Unuf babban littafi ne na sira ya kawo kissar wani balarabe daga kabilar Khat'am wani bararabe da kabilar Qas'am wanda yazo garin Makka da nufin yin umra ko kuma aikin haji sai taho da shi da yarsa ya taho da shi da yarsa ta cikin sa malamai na sira suna cewa wannan yata sa Allah ya bata kan halitta Allah ya bata kan halitta idan kaga yanayin fatar ta yadda take haske kai ka ce idan ka sa dan yatsa da karfi ka murza fatar za ta kawo jini saboda kan halitta da Allah ya mata da kan fata da kan launi ya shigo da wannan yata sa cikin garin Makka malamai suna cewa tana cikin mata masu kyau a matan duniya ita wannan yata sa lokacin da yazo jikin ɗakin Ka'aba gabanin ya fara dawaki sai wani dan garin Makka da ake ce masa Nubay bin al-Hajjaj da yazo sai kwace wannan yata sa a hannunsa sai ya tafi da ita gidansa saboda duk inda ta shiga sai ta da hankalin mutane wato addinin musulunci jama'a yayi me yasa nace addinin musulunci yayi dukkan mace addinin musulunci ya shar'anta mata ne tayi hijabi yanzu inda tana cikin hijabi ina za ta da hankali to shine wani da ake kiransa Nubay bin al-Hajjaj ya kafa hakuri yazo sai kama wannan yarinya ya kwace ta daga hannun ubanta budurwa ce sai tafi da ita gidansa mutumin nan sai hankalinsa ya tashi yace yau ya shiga uku ya lalace shi da yake ganin garin Makka amintaccen garin Makka gashi an zo an kwace masa ya an tafi da ita bai san me zai faru ba sai wasu da suke zaune a gurin lokacin da abun ya faru sai suka ce masa ai akwai wasu kabilu na Qurayshawa da suka kulla yarjejeniya wanda ake kira hilful fudul yarjejeniyar dawo da haƙoƙi zuwa ga ma'abocansu ka koka musu mana ya ce to Allah saka muku da alheri kun taimake ni shi bai san ma da labarinsu ba da ya zo sai ya tsaya jikin ɗakin Ka'aba sai ya ɗaga muryarsa ya ce ya lahila fil fuduli ya lahila fil fuduli ya dinga ɗaga murya ya lahila fil fuduli suka da suka ji sun san wani abu ne ya faru sai suka fito a guje da takubbansu da kibiyoyinsu suka yo inda wani ake wannan kururuwa yana ta ya lahila fil fuduli ya lahila fil fuduli ma'ana ya ku waɗanda kuka kulla yarjejeniya na kwato haƙƙi ku kawo min agaji shine ma'anan ya lahila fil fudul wannan ka'ida ce ta larabci da suke kiransa suke kiranta al-istighatha ne ma'anar istighatha neman ceto ko neman dauki akwai ta ka'ida ta larabci balarabe idan yana neman dauki yana amfani da wannan lafazin misali zaki ne yazo yana shirin ya afka maka kai kadanka a sarari in kuma ka daga murya mutane za su ji su kawo ma dauki to yayi zaka yi wani lafazi zaka yi amfani da shi a ka'ida ta larabci suka ce zaka yi amfani da harfin nida ya sannan akwai lam aljar sai ka ce ya lan nasi lal asad yanzu balarabe in ya ce maka ya lan nasi lal asad sakon ya isa kun ga takaitaccen bayani ne amma duk inda balarabe yake ya gane kana cikin matsanancin yanayi kana nema ya kawo ma doki ya kawo ma agaji ya lan nasi ya ku mutane ku kawo mun agaji akan me za su kawo masa agaji lal asad ga zaki kun gani lafuzza ne guda kalmomi ne guda uku da harfin nida sai kuma annas sai al-asad amma kuma ya isar da sabo ya lan nasi ya ku mutane ku kawo mun dauki saboda in balarabe yace maka lan nasi yana nufin ka kawo masa agaji ka kawo masa taimako shi yasa wato idan kana neman yaran da ya kai ya kawo wajen fasaha da takaituwa ka samu larabci ka tsaya kalmomi ne guda uku amma sun isar da sako duk inda balarabe yake ya san me kake nufi kana neman agajinsa ne kana neman dokinsa ne ya lan nasi ya ku mutane ku kawo mun agaji akan me za su kawo ma agaji lal asadi zaki shikenan sako ya isa. To shi ma wannan Balarabe dan Khas'am da yazo jikin dakin Ka'aba sai yace ya la hilatul fudul bai ƙara wani abu ba. Abin da yake ta fadi kenan. Ma'ana ya ku wanda kuka kulla yarjejeniyar hilaful fudul ku kawo mun agaji. To su kuma dama a shirye suke. Suna zaman jiran ta kwana. Yanzu kaman su ne security. Kaman su ne sojoji da ƴan sanda na garin Makka tunda babu irin waɗannan mutane a wancan lokaci. Take ba kafin ka ce meye wannan? Kafin kai wata sai ga su dauke da takubba da mashi. Sunyo inda ake yalan yala hilatul fudul sunyo gurin da suka zo sai suka samu wannan mutum da suka same shi sai suke tambayansa me ke faruwa sai kwashe labari ya basu na shigo da ni da yata mun shigo Makka da nufin yin umra sai wani yazo ya dauke ya kama yata ta tafi da ita ana ce masa Nubay ibn al-Hajjaj suka ce kwantar da hankalinka karka daga hankalinka yarka ta dawo gaban ka an gama sai suka kama hanya da takubban su da mashin su sai suka tafi gidan wannan mutumi suka ce kai kwantar da hankalinka agaji yazo maka taimako yazo maka sai suka tafi gidan wannan mutumi da suka je sai suka kwankwasa masa kofa take sai ya fito ya gansu dauke da takubba dauke da mashi da kibiyoyi suna daukan ido suna sheki sun zare su ma cikin gidajensu sai suka ce masa ina yarinyar da ka tafi da ita ka maida ta gurin mahaifinta sai ce insha Allah anya an gama zan maida ita amma ina neman alfarma guda a gurin ku sai suka ce wata alfarma kake nema gurin mu yace ku bar ni in ji dadi da ita kwana ɗaya kawai daren nan kawai iya daren nan sai in maida ita gobe suka ce ai ko sakan ɗaya ba za mu bari ta ƙara a gurin ka maza kafin ranka ya ɓaci ɗauki yarinyar nan ka ba mu ba ma ka maida ita ba mun ma fasa cewar ka maida ita ɗauko ta ka dawo da ita gare mu jikinsa yana ɓari ya shiga gida ya je sai ya fito musu da yarinya ya danka ta hannun shi yana danka ta su kuma sai suka juya suka taho gurin mahaifinta sai suka bashi yarsa yayi ta musu godiya suka ce a ba a mana godiya wannan aikin mu ne mun saba muna yi sai suka kama hanyar su suka tafi to irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa a garin Makka suna faruwa mutum yana kiran su take za ka ga sun fito har ta kai ta kawo abun ma ya zo ya daina faruwa ka kenan idan munanan abubuwa suna faruwa ana daukan mataki za a kawo karshen su kenan idan ka ga munanan abubuwa sun ci gaba da faruwa rashin daukan mataki ko kuma ba a dau matakin da ya dace amma in har za a dauki mataki ko kuma a dauki matakin da ya dace to kowa zai shiga taitayin sa amma idan ka ga abu ya dau lokaci yana ta faruwa yaki cinye wato rashin daukan mataki ko kuma an dauki matakin amma ba wanda ya dace ba in ko har za a dauki matakin da ya dace to za a kawo karshen ta'addanci cikin kowace al'umma sawa'un musulmai ko wanda ba musulmai tunda waɗannan ai ba musulmai bane mushrikai ne masu bautan gumaka babu tsoron Allah tare da su amma tare da haka sun kawo karshen munanan ɗabi'u na danniya na baba kere na cin zarafi da cin mutunci sun kawo ƙarshensa sai aka wayi gari cikin Makka dai ba isa a danne ma wani haƙƙinsa ba ko a ci zarafin wani cikin Makka ba wanda ya isa saboda waɗannan ƙabilu da suka ƙulla wannan yarjejeniya to wannan yarjejeniya da aka ƙulla ta tun gabanin zuwan musulunci tasirinta ya ci gaba da wanzuwa har bayan zuwan musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da muka karanta annabi yace walau du'itu bihi fil islami la ajabtu irin wannan yarjejeniya da za a kira ni zuwa gare shi a musulunci to zan amsa zan je inji annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma irin shigansa ya faru duk da dai ba yarjejeniyan bane amma wannan yarjejeniya da aka kulla tasirin ta bai gushe ba har bayan zuwan musulunci abinda zai tabbatar maka da haka shine lokacin khalifancin sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan shekara ta 57 zuwa 60 bayan hijira. Gwamnan Madina a wancan lokaci da ake kiransa Al-Walid bin Utubata bin Abi Sufyan, wani abu ya shiga tsakanin su da Usayn bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, sai dannewa Usayn haƙƙinsa. Usayn yana zaune a garin Makka, ai mun san Usayn ko jikan Annabi dan Fatima dan Ali dan Abi Talib, shi kuma wannan gwamnan Madina muka ce sunansa Al-Walid bin Utubata bin Abi Sufyan. Muawiya ne ya sa shi gwamna a Madina. To sai wani abu ya hada su da Usayn, Allah ya jaddada shi. To sai dannewa Usaynin haƙƙinsa. Usayn kuma ya duba sai ga wannan fa gwamna ne ba, ya fi ƙarfi na, ban isa in ja da shi ba, kuma ni ba zan iya haƙuri in bar masa haƙƙina ya tafi haka banza ba. To sai ya yi wata dabara shi Usayn kenan, Allah ya jaddada shi. Sai yake ce ma shi wannan gwamna Al-Walid bin Utubata bin Abi Sufyan, yake ce masa na rantse da Allah, in ma ko ka dawo min da haƙƙina ko kuma in ɗauki takobina in je in tsaya bikin masallacin Annabi tunda cikin garin Madina, in kira ƙabilu a zo a ƙulla yarjejeniya na ƙwatowa mai rauni haƙƙinsa, irin wanda aka yi zamanin jahiliya. In ji Usayn ya faɗi wannan. Abdullahi ɗan Zubair yana ji sai ya ce ni ma ko zan taimaka maka. To Walid sai ya tsorita, saboda kowa cikin Larabawa yana da tarihin abin da ya faru na ƙulla yarjejeniyar da ƙabilun nan suka yi da kuma rawar da suka taka wajen ƙwato masu rauni haƙƙoƙinsu. To sai tsoro ya shiga cikin zuciyarsa, sai ya ɗauki haƙƙin Usayn sai ya bashi. Ka kenan wannan yarjejeniya ta hilful fudul da aka kulla, tasirin ta har bayan musulunci, bayan zuwan musulunci bai gushe ba yana, saboda duk balaraban da aka ambata masa wannan sai tsorita. To take sai ya dau haƙƙin Usayn, Allah ya yarda da shi, sai mayar masa da kayansa. To wannan yarjejeniya da ƙabilun Larabawan nan suka kulla, malamai sun cire fa'idoji karkashinta. Kaɗan daga ciki, babbar fa'ida ta farko da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyar na Larabawa, na farko za a iya cewa idan ya zamanto ƙabilun Larabawa waɗanda suke bautan gumaka, waɗanda ba su san girman Allah subhanahu wa ta'ala ba, suna ƙyamar zalunci saboda fitra tatacciya da Allah ya halicci bawa a kai, dole tana kyamar zalunci. Idan har ya zamanto irin waɗannan mutane suna kyamar zalunci, ai musulmi su suka fi cancanta su zamanto suna kyamar zalunci, ya muke ganin wannan al'amari? Idan mutanen da suke bautan gumaka wanda ba sa tsoron Allah, ba su san girman Allah ba, suna kyamar zalunci, wanda yake bautawa Allah ya san girman Allah shi ya fi cancanta ya fi kyamar zalunci, wannan haka ne? Tunda musulunci ya yi fito na fito da zalunci, in har ya zamanto mai bautan gumaka na kyamar zalunci, musulmi shi ya fi kowa cancantar kyamar zalunci, saboda musulunci ya yi fito na fito da zalunci. Kenan musulunci yana tafiya tare da tatacciyar fitra. Fitra ita ce ɗabi'a da aka halicci mutum asali. Annabi ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra, duk wani abun haihuwa da za a haifa ana haifarsa akan fitra tatacciya. Wa abuwahu yahawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani, iyayensa su suke bauɗar da shi su canza shi daga wannan tatacciyar fitra da aka halicce shi ko aka haife shi a kanta. To shi yasa Annabi ya ƙarfafi wannan yarjejeniya ta waɗannan bayin Allah, saboda tana tafi tare da manufofi na musulunci. Abu na biyu, fa'ida ta biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan yarjejeniya da waɗannan mutane suka kulla zamu fahimci mugunyan zalunci a ko ina kuma cikin kowace al'umma. Zalunci abin kyama ne, abin ki ne, saboda zalunci na haifar da fushin Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan kuma duk a lokacin da aka zalunci mutum ya kai ƙara gurin Allah, to Allah ya ji kuma ya karbi kokensa, kuma sai Allah ya ji ya bi kadinsa. Wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wata'ala. Allah zai taimake shi, zai agaza masa komin daren dade. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'awiya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab. Yace Mu'awiya, kai tsorati adda'ar mai raunin da aka zalunta, saboda babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wata'ala. Adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Annabi yace zalunci duhu ne ranan tashin alkiyama. Duhun ma ba ɗaya ba, ba biyu ba, dukkai. Saboda haka zalunci ko kaɗan ba shi da amfani, hawawun tsakaninka kai da ɗan uwanka musulmi, ko kuma al'ummar da suke ƙarƙashinka kana a matsayin jagora gare su. Zalunci yana da hatsari a rayuwarka, yana da hatsari cikin al'ummar da kake zaune a cikinsu. Abu na ƙarshe, fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan yarjejeniya da aka ƙulla tsakanin waɗannan ƙabilu na Laraba ta Qurayshawa, za mu fahimci irin rawar da babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka. Wanne ne babban annabi? Az-Zubair ko? Az-Zubair bin Abdul Muttalib, tunda shi ne ya gayyace su a zo a ƙulla wannan yarjejeniya. Za mu fahimci cewa wannan babba na annabi mutum ne da yake tafiya can kan kyakkyawar ɗabi'a, tunda a lokacin da wannan ɗan Yaman ya zo yana neman agaji da taimako, shi ne mutum na farko da ya fara ɗaga kai, shi ne mutum na farko da ya fara ankara, ya fara jan hankalinsu akan a zo a taimakawa wannan bawan Allah. Kuma shi wannan babba na annabi ya fito daga ƙabilar Banu Hashim. To kaga wannan zai nuna mana girman wannan ƙabila ta annabi da ya fito daga cikinta, ƙabilar Banu Hashim, saboda mutane ne wanda suke tafiya tare da tatacciyar fitira. Shi yasa annabi ya nuna cewar ƙabilar Banu Hashim ba ƙabilar da ta kai ta ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wata'ala. Kuma abin da zai ƙara nuna maka ɗaukakar wannan ƙabila ta Banu Hashim, annabi ya fito daga cikinsu. To wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da wannan yarjejeniya da aka ƙulla ta hilful fuzul. Maudu'i da za mu je gare shi idan muna da sauran lokaci shine rihlatuhu ila sham al-marratu thani, tafiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi zuwa ga sham a karo na biyu. Karo na farko annabi ya je sham yana dan shekara nawa? Shekara nawa? 12 ko? Yana dan shekara 12. Babbansa ya tafi da shi sham, Abu Talib. To anan kuma ya kai shekara 25, kamar yadda za mu karanta, ya sake yin wata tafiya zuwa ga sham. Yace walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam 25 sanatan safara ila shamil marrata thaniya. Lokacin da shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai shekara 25, safara ila sham, sai ya yi tafiya zuwa ga sham. Almarrata thaniya, karo na biyu. Me ya kai annabi sham karo na biyu? Wancan karo na farko babbansa ne zai tafi kasuwanci, Abu Talib. Shi kuma baya son rabuwa da babban nan nasa, ya marairai cewa babban ya bi shi suka tafi. To wannan karo na biyu kuma ya akai annabi ya fita ya je kasar Sham ko yankin Sham da zimmar kasuwanci, ya ce wa zalika anna Khadijata binta Khuwailid al-Asadiyya kanat sayyidatan tajiratan zata sharafin wa malin tastajiru ar-rijala fi maliha wa tudaribuhum iyyahu. فلما سمعت عن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمين استعجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره wannan shine sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kasar sham yace wa zalika dalilin da yasa annabi ya tafi sham karo na biyu anna khadijata bint quwailid al-asadiyya cewa khadija yar quwailid wacce ta fito da kabilar banu asad wannan matar annabi ce ko zamu zo mu karanta takaitaccen tarjumar ta takaitaccen bayani kan tarihin ta da falalanta a lokacin da muka zo bayani kan auren annabi tare da ita yace wa zalika anna khadijata bint quwail abin da yasa annabi yayi tafiya zuwa ga sham yana dan shekara 25 karo na biyu shine khadija yar quwail wacce ta fito da kabilar banu asad kanat sayyidatan tajira ta kasance jagora ce shugaba ce cikin larabawa na garin makka cikin quraishawa tajira ta kasance babbar yar kasuwa hamshakiyar yar kasuwa yar kasuwar da takai ta kawo wacce take da dukiya mai tarin yawa bai tsaya iya nan ba yace zati sharafin mata ce wacce take ma'abociyar daukaka tana da daukaka cikin kabilar quraishawa mace ce mai fada aji ai galibi ana cewa mutum ne mai fada aji ko ba a cika ji an ce mace ce mai fada aji ba to ita saboda daukakar da Allah madaukakin sarki ya mata cikin makka za ta iya bada umurni kuma kowa ya ji ya karba saboda tana da daukaka a cikin garin makka shi yasa yace zati sharafin mace ce wacce take mai daukaka ta fito daga gida babban gida sa'annan kuma kalmar ta a bar sauraro ce cikin garin makka wa malin kuma ma'abociyar dukiya ce mai tarin yawa hamshakiyar yan kasuwa ce kamar yadda muka bayyana a baya tasta'dirur rijala tana daukan hayan mazaje mutumin da yake talaka sai ta dauki hayansa fi maliha cikin dukiyarta wa tudaribuhum kai mudaraba da su mecece mudaraba mudaraba ita ce kai kana da uwar kudi baka da zarafi baka da lokaci na zuwa kai kasuwanci kuma kana sha'awar kasuwanci wane shi kuma misali Zaidu ne da Amr bari mu kawo misali da Zaidu da Amr zaka ga Laraba galibi suna buga misali da Zaidu da Amr na kaga bazan fadi bazan bugi garwa ba in kama sunan wani akwai shi amma Laraba an san bisa al'ada suna buga misali da Zaidu da Amr ko da akwai Zaidu a nan gurin ba da shi nake ba kuma ka san mu Hausa ba a cika sa Amr ba ko to Balarabe sai ka ji ya ce daraba Zaidu Amra daraba Amr Zaidan galibi Balarabe in yazo buga misali yana yi da Zaidu da Amr to misali bari mu buga misali da Zaidu da Amr Zaidu yana da dukiya amma ba shi da lokacin zuwa ya kasuwanci Amr kuma talaka ne futuk ba shi da ko abu ko sisi ba shi da shi ba shi da cin yau balle na gobe to Zaidu sai ya kira Amr yace Amr ka gani ina da dukiya kuma ba ni da lokacin zuwa kasuwanci kai kuma baka da komai kuma kana bukata saboda haka ka karbi wannan dukiya ta wa kai Amr ka je kai kasuwanci da ita idan ka ci riba ka dawo wannan ribar da ka ciyo sai mu raba tsakanin mu ko kuma ribar da ka ciyo sai mu dauki kashi biyu cikin uku kai kuma ka dauki kashi ɗaya cikin uku Amr ka yadda Amr ya ce eh na yadda sai ya dauki dukiyar Zaidu sai ya tafi ya je kasuwanci da ita misali ya bashi naira miliyan 5 ko naira miliyan 4 ko naira miliyan 3 da ya je ya kasuwanci ya ci ribar naira 50,000 ko kuma naira 100,000 ya dawo da ita ga Zaidu Zaidu sai ya dauki 70,000 sai bashi 30,000 wannan ita ake kira mudaraba mai dukiya ya dauki dukiyarsa ya danka hannun wanda shi ba shi da dukiya ya je ya yi kasuwanci da wannan dukiyar idan ya dawo da dukiyar da ribar da aka ciyo dukiya tana nan dama ta mai dukiya ce riba kuma sai a raba gwargwadon yarjejeniya in an yi yarjejeniya 50% kowa zai dauki 50-50 in 100,000 aka ciyo sai zai da ya dauki 50,000 Amr ya dauki 50,000 in kuma an yi yarjejeniya cewa wannan zai dauki 1/4 wannan zai dauki 3/4 to nan ma in an zo gwargwadon da yadda aka yi yarjejeniya in ma 1/5 ne
amru zai dauka wanda yaje yayi kasuwancin mai asalin dukiya ya dauki 4/5 kaga in 100 aka samu sai amru ya dauki 20,000 zaidu kuma sai ya dauki 80,000 wannan ita ce mudaraba to shine anan gurin yace wato daribuhum iyahu ta kasance tana da dukiya tana yi wa mazajen da take dauko su haya tana yin mudaraba tare da su ma'ana za ta danka dukiyar tata a hannunsu su je su kasuwanci idan sun ci riba sun dawo sai a raba wannan riba gurgurdan yarjejeniya da suka yi tsakaninta ita da su wannan dabi'a ce da Khadija ta kasance take tafiya a kai to ina ga lokaci ya daga mana hannu kaman ba za mu kai ga gaci ba za mu dasa aya anan sai Allah kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh